Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 16 ga watan Yulin 2021. Daga cikin rahotannin da muke tafa da su, akwai batun matsalar karuwar yara kanana masu aikin boye-boye a jihar Borno arewacin Najeriya, sannan kasa da mako guda kafin bukukuwan babban sallah. Ko yaya farashin ragunan layya yake a yawancin kasuwanni, za ku ji ƙarin bayani game da waɗannan batutuwa. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman, sannan daga bisani shirin labarin wasanni ya rufa masa baya. Amma duka sai Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jami'ai a kudancin kasar Jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da mummunan ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane 100, yayin da sama da mutane 1,000 suka bace. Mai magana da ma'aikatar kula da yanayi na Jamus, Andres Frederick, ya shaidawa gidan talabijin din CNN cewa wasu yankuna ba mu taba ganin irin wannan ruwan sama da yawa ba a cikin shekaru 100. Kafar yaɗa labaran Jamus Deutschwelle ta ce a kasarin waɗanda suka rasa rayukansu sun kasance ne a Nordrhein Westfalen da Rhineland-Palatinate, yayin da mutane 1,300 suka bata a yankin Arwela da kudu maso yammacin Bonn, inda kogin Ahr da ke kwarara zuwa Rhine ya goce. Ayyukan ceto ya gamu da cikas saboda yadda layukan waya da na intanet ya yanke a wasu ɓangarorin yankin. Jami'ai sun ce ambaliyar kuma ta katse layukan dogo da jigilar kayayyaki a kogin Rhine. Wani bidiyon iska na yankin ya nuna yadda gidaje da gadoji da kuma hanyoyi suka zube. A Shul da ke karamar hukumar Arwela ta kudu, 'yan sanda sun ce gidaje da dama sun rushe. Jami'an sun ce kuma wasu gine-gine suna cikin haɗarin rushewa. Miliyoyin yara ba su samu allurar rigakafin da ya kamata su samu ba a shekarar da ta gabata, yayin da duniya take neman kawo ƙarshen ɓarkewar COVID-19 wanda ya bar yara cikin haɗarin saurin kamuwa da cututtuka da za a iya rigakafin su, kamar cutar shan inna da kuma ƙyanda. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa ta baya-bayan nan cewa ƙananan yara miliyan 23 suka rasa allurar rigakafin da ya kamata su samu ta hanyar ayyukan rigakafin na yau da kullum a 2020, wanda ya haura na 2019 da miliyan 3.7. Hukumar WHO ta ce mai yiwuwa kimanin ƙananan yara miliyan 17 ba su samu allurar rigakafi ɗaya ba a shekarar da ta gabata, wanda hakan ya ƙara faɗaɗa rashin daidaito na samun allurar rigakafin. Darakta jiran na hukumar WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ce ɓarkewar cututtuka da yawa zai zamo bala'o'i ga al'umma da tsarin kiwon lafiya, da tuni yake yakin cutar COVID-19 wanda ake buƙatar da ta fita kowane lokaci don saka jari a allurar rigakafin yara da kuma tabbatar da kowane yaro ya samu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, jami'ai Afghanistan sun ce an kashe wani ɗan jarida da ya lashe lambar yabo ta duniya daga India, yayin faɗan da aka fafata kafin wayewar gari a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. Danis Siddiqui ɗan jarida ne mai ɗaukan hoto na kamfanin dillancin labarai na Reuters da ya lashe kyautar Pulitzer, yana ɗauko rahoton fafatawa tsakanin dakarun gwamnatin Afghanistan da mayakan Taliban a gundumar Spin Boldak da ya faɗa hannun masu tayar da ƙayar baya a farkon wannan makon. A wani saƙon Twitter da ya wallafa jakadan Afghanistan a India, Farid Mumdize, ya ce ya damu matuƙa da samun labarin kisan abokinsa Danis Siddiqui a Kandahar daren jiya. Ɗan jaridan na India ya kasance cikin jami'an tsaron Afghanistan. Mumdize ya ƙara da cewa ya gamu da shi makonni 2 da suka gabata kafin ya tashi zuwa Kabul. Ya ƙara da cewa na miƙa ta'aziyya ga iyalansa da Reuters. Wasu 'yan ƙasar Colombia da 'yan sandan ƙasar Haiti suka tsare dangane da kisan gillar shugaban ƙasar Jovenel Moise sun halarci shirye-shirye na horo da karatu na sojojin Amurka, kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya tabbatar a cikin wata sanarwa da aka aika wa BOA. Bayanin ya fito ne yayin da ake nazarin rumbunan adana bayanan horaswa, Captain Colonel Ken Hoffman ya faɗa ba tare da bayyana lokaci da kuma wurin da aka yi horon ba. Hoffman ya ce muna ci gaba da yin nazari, don haka ba mu da wani ƙarin bayani a wannan lokaci. Jaridar Washington Post ce ta fara ba da rahoton ci gaban. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce tana horas da dubban sojoji daga kudanci da tsakiyar nahiyar Amurka da yankin Caribbean kowace shekara. Hoffman ya ce wurin yana mai da hankali ne kan mutunta 'yancin ɗan adam da bin doka, da kuma sojoji waɗanda ke ƙarƙashin jagorancin farar hula da aka zaɓa. Jiya Alhamis, shugaban ƙasar Colombia ya faɗa wani gidan rediyon ƙasar cewa yawancin 'yan Colombia da ake tsare da su an yaudare su ne da tunanin za su samar da aikin kare tsaron lafiyar shugaban ƙasar Haiti. Masu zanga-zangar da suka fusata kan ƙarancin ruwa sun yi jerin gwano kan titina alardi mai arzikin mai, wanda yake fama da rikici a kudu maso yammacin Iran. Zanga-zangar ta jiya Alhamis da yamma, an ga 'yan sanda sun harba makamai don tarwatsa gungun mutanen. Sai dai ba a bayyana nan da nan ba idan wani ya ji rauni ko an tsare shi a cikin zanga-zangar a sassan birane da dama a lardin Khuzestan, ciki har da babban birnin Ahvaz. Kafofin yaɗa labaran Iran ba su ba da rahoton tashin hankali ba har zuwa yau Juma'a da safe. Damuwa a kan ruwa a baya ta sanya masu zanga-zanga cikin fushi sun fantsama kan titina a Iran. Kasar ta fuskanci ɗaukewa gaba ɗaya na tsawon makonni a yanzu a wani ɓangare da hukumomi suka bayyana a matsayin fari da ya addabi ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni, kuma kai tsaye za mu yada zango a jihar Borno arewacin Najeriya, inda wakiliyarmu Husaina Muhammad ta shaida mana cewa tasirin ta'adin da Boko Haram ta yi ya haddasa ƙaruwar yara ƙanana masu aikin barance ko boyi-boyi a gidaje, matsalar da galibi take da nasaba da halin talaucin da iyayensu suke ciki.
Rikicin Boko Haram da aka shafe shekaru da dama ana fama da shi a yankin arewa maso gabashin Najeriya, musamman ma kuwa a jihohin Borno, Yobe da Adamawa, ya gurgunta tattalin arziki da dama, inda ƙananan yara da dama suke kwadago. A wasu lokutan ma kuwa kwadagon da yaran ke yi yana fin ƙarfinsu. Wasu iyayen ma sun dogara ne da kwadagon da 'ya'yansu ke yi don samun abincin da za su ci. Hajiya Hamsatu Laminu, shugabar gidauniyar neman zaman lafiya da cigaban ƙasa, ta bayyana dalilan da ke kawo kwadagon da yaran ke yi.
Yawanci galibi talauci ne, saboda talauci yara da kansu su suke tallafa ma iyayensu a dama kenan, balle kuma yanzu ana cikin babu mutane sun samu kansu a cikin wani hali, kuma yawanci iyayensu maza din babu masu. To mace daya tana rike da yara 3, 4, 5 zuwa 6 a hannunta ita kadai. Ita wannan mata ba ta da mahalin da za ta sa yaran nan makaranta, ita kanta da kuma rike yaran duk ta dogara, ta dauka shi, ta dogara shi akan yaran. Kai hatta ba da namijin ba ina ga yau a jihar mu ta Borno nan hadda ya mace, ita ma bata tsira ba.
To kowace irin matsala kwadagon yaran ke haifarwa, musamman ma ga 'ya'ya mata?
A cikin irin wannan aikatau din da suke yi abubuwa da yawa yakan zo ya faru. Na daya, ke uwar ma ba ki da control din yaran nan, ki ce ga yadda suke, ga inda suka tafi, in sun fita sun fita, illa iyaka ki abin da ya dame ki, illa abin da za su samu su kawo su tallafa miki. Wata yarinya in bata samu aikin ba za ta iya shiga wani irin hali, kuma yanzu mutane rashin imani ya yi yawa a cikin al'ummarmu.
Rabi Iliyasu uwa ce da ke tura 'ya'yanta yin kwadago. Ko menene dalilinta na tura su?
Ni yanzu yarana ba su da uwa, ba mu da abin da za mu ci a gida, shi ne nake tura su su je suke yin aiki don su sama mana abin da za mu ci. Wata sa'ilin akan samu kuma ake bata mana yaran idan mun kai su aiki. Ni 'ya'yana yanzu ina da guda 11, guda ɗaya ne kawai babba, duk sauran suna nan ina tare da su. In kana da shi ai ba wanda zai iya kai nashi makaranta don saboda rayuwarsa ta inganta.
Hukuma ita take da wannan haki. Yara suna da haki a kula da su, a ilmantar da su, a ciyar da su, a shayar da su, a tufatar da su, kuma a tarbiyyar da su.
Hajiya Zuwaira Gambo, kwamishinayar bunƙasa harkokin mata, ta yi bayani kan irin matakan da gwamnati ke ɗauka na ganin cewa an shawo kan wannan matsala.
Duk matakan da ya kamata a ɗauka an ɗauki wa'annan matakai. Yawanci
iyaye domin rashin abin yi da kuma matsalolin da aka fuskanta musamman rashin zuwa gona da sauransu dole ne su nemi yadda za su rayu duk da goyon baya da gwamnati take ba su makaranta a ƙasar Borno kyauta ne saboda haka bai kamata a samu yara suna tallafa da gwamnatin ta gano cewa idan ba a fito ta yadda za a tallafa ma ihayen yaran ba yadda za a kwashe su daga tituna ta ɗauki matakin da aka so su injinan markaɗe da kekunan ɗinki aka raba ma iyayen mata domin su samu taro da kobo da za su ba ma yaransu da suke zuwa makaranta.
Husaina Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, ƙasa da mako guda kafin shagulgulan babbar sallah, ko ya farashin raguna yake musamman duba da kuncin tattalin arziki da ke addabar jama'a. Ga wakilinmu Ilyasu Kasimu daga Jos, jihar Plateau da ƙarin bayani.
Kowace shekara a Jos, arewa ta tsakiyar Najeriya, idan sallar Idil Kabir wacce aka fi sani da babbar sallah ta karatu, za ka ga matasa suna zaga birnin da raguna da sauran dabbobi ko Allah ya sa wani ya sha'awar saye.
Wannan ya ce.
Sai dai bana abin ba kamar shekarun baya ba.
Kasuwa dai sai a hankali don bana ragunan dai sun dan yi tsada gaskiya. Da dai da ka siya rago naira 25,000 amma yanzu shekaran nan da ka siya shi 35,000. To gaskiya har ga Allah ba kuɗi a hannun mutane kuma wasu in sun tare me dai kawai su ji kuɗin su bar mu tafi.
A babbar kasuwar dabbobi wacce aka fi sani da 'yan shanu da ke unguwar Nasarawa a Jos din na tarar da 'yan kasuwa zaune zugum suna jiran masu saye. Ga kuma dabbobi birjik. Wasunsu sun shaida mini dalilin da bana lamura suka yi kamari.
Yau muna saran kuma rana ita wani Allah ya sa muna raye muna fatan za a yi sallah. Amma abin mamaki a nan inda muke shirya na inda da ne. Za ka samu kamar trailers da sun gundume da sun kawo dabba amma saboda halin rayuwa da ake ciki abin sai illa masha Allah kawai wadda za ka ga kasuwa ba duk kasuwan nan yanda muke tsayen nan ba za ka ga ana siya ana miƙawa mai siya yana bisayarwa ba wanda da ba haka muke gani ba.
A dakan daga kudu za ka ga an zo mota-mota ana ɗiba ana tafiya da su amma yanzu tsadar rayuwa ta yi yawa. Sai dai ka ga mai guda 5-6 sun zo sun saya sun tafi amma a da sukan zo nan masu tsara su je can dan su sayar.
Mutan gari masu niyyar yin lahiya su ma sun koka.
Ragon da muka siya waccan shekarar 80,000 yanzu shine ake kira mana 150. Na kai kwana biyu ina zuwa ina sai in dan siya nan abin lahiya amma abin ya ci tira. Sai dai Ubangiji Allah ka mana sassauci rayuwa kawai.
Matsalar rashin tsaro a Najeriya musamman a yankin arewacin kasar ya yi lahani ga harkokin kasuwanci da dama ciki har da wannan harka ta saye da sayar da dabbobi a lokacin lahiya.
In ka lura yau a zamanmu na wannan ƙasa in muka fita daga nan har Nijar makiyayan dabbobin babu su a daji an kashe wasu an sace musu dabbobi dabbobin sun zama kalilan ka gane to dole ka ga cewa dabbobi sun yi wannan tsada.
To nawa ka siya gaskiya?
Naje Yobe, naje Fatasku babu kaya, jiya naje gadan Maiwa ma da kyar na samu guda 10. Damuwoyin da aka samu a Maidugurin nan da shekarun baya su suka sa kayan ya zama ya yanke mu raba mu same su kaman da ba. Da da ake zaman lafiya muna zuwa ƙauyukan nan duk zamu samu kawo wadatacce yanzu saboda muna tsoron mu shiga wannan waje.
Kwanan nan ne ma ko kuma tahi tsayen nan ojanjin da aka yi ake dan samun shiga a dan samu kayan ba don kowa yana jin tsoron gudun da zai je ko aikin nafis nashi ko fashi da makami ko kuma yan bindiga daɗi gashi nan dai abubuwa wahalu duk sun yawa.
Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasimu.
Madalla, yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Hukumar lafiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyoyin lafiya na duniya sun kammala allurar rigakafi waɗanda suka ɗauki aniyayi a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru baki ɗaya na tsawon kwanaki 5 yau 16 ga watan 7 shekarar 2021 wanda ake saran cewar mafi yawa matasa ne 'yan ƙasar da shekaru 18 za su karɓi wannan allurar ta rigakafin na cutar coronavirus ganin yadda cutar take ci gaba da samun tasiri a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Alhaji Lambala Malam Hamza shine shugaban kwamitin gudanar da allurar ta rigakafi a Kamaru na tattauna da shi kan ko sun samu kalubale wajen gudanar da allurar rigakafin ga yadda tattaunawa ta muta kaya.
Mutane sun fito suna yi waɗansu kuma sun noke amma mu muna yi da waɗanda suka fito da su don ba ci da samu tun dole ya zo ya yi wanda ra'ayin kansa ya ga zai iya yi saboda tsare lafiyansa zai zo ya yi to da yawa sun fito kansu yi to waɗansu kuma dai suna zaune kuma Allah ya so ya da gobe ne sha shi daga wata zai kare a yau za mu kare shi kuma alluran tsaro ne yau za ka kammala shi
to ya kuke gani yara matasa sun samu amsa kira ko da aka ce daga shekaru 18
eh daga cikin yan shekaru 18 din mun samu waɗanda suka zo kan suka yi da kuma waɗanda suka dan manyanta sun zo su yi
yanzu ya kuke gani za a ci gaba da yi ne bayan wannan kwanaki biyar ko kuma
to a yanzu dai a takaice dai za a dakatar da shi yau da kuma gani tsawon lokaci kuma za a sake somawa to amma dai gurin yin shi na da tun asali da aka saka suna nan operational duk mai bukatar yi zai je nan dispenser de Nobel ko kuma cece babban abinan district da abinan da Congo ya je ya yi a can
to mun ji ana bada wani kuɗaɗe shin akwai wanda aka ba su kuɗaɗe ne kafin sokar wannan allura
babu wanda aka ba shi CC ko ya karɓi wannan allura mutane ne suke fadan irin ya nasu allura rigakafi kan bawon da aka bashi dala saboda ya zo ya allura bawon da aka ba mu
yanzu me fatanka ga al'umma
fata na ga al'umma da duk wanda yake so ya tare lafiyan jikinsa ya kula da lafiyan jikinsa don mai samu ya allura rigakafin nan ba mu sa abin da zai biyo bayan sa ba
kala nawa ne ake allura
kala ɗaya ce
farko kenan
na farko kenan kuma in aka yi na farko akwai na biyun ta rendezvous bayan sati hudu
to yanzu kuna da wani su abubuwa da kuke samu ne daga wannan aikin da kuke yi
ba mu da komai da muke samu ga wannan aikin mu dai saboda mu ne aka dora mu kaman masu kungiyan jama'a na kula da lafiyan jama'u gabaki ɗaya na unguwanni to shi yasa mu kuma da yake mun riga mun dauka sai muna tafiyar da abun hakan nan muna bin jama'a gida-gida muna shaida musu to duk wanda yake da niyan yin allurar rigakafi ya fito ya zo ya yi ba tare da sai ya jira ba
Professor Uba Abdulrazak shi kuma shugaban kwamiti ne da ke ba wa majalisar dokokin kasar jamhuriyar Kamaru shawara kan maganin gargajiya domin dakile cutar ta coronavirus a kasar ga abinda ya labarta mini
gaskiya kaga wannan allurar rigakafi na coronavirus gwamnati ta dauki mataki cewa duk dan Kamaru dai na kauye da na birni gara ya samu an soka masa wannan allurar rigakafi to a matsayina na masu maganin gargajiya ko shugaban masu maganin gargajiya na kasar Kamaru kaga mu da gwamnati muna cikin tafiya hanya ɗaya to amma abin da ya kalli sha'ani ko kuma siyasan magani na gwamnati muna bayan gwamnati a wannan to amma wannan allurar rigakafi tun can asali mu ba mu goyi bayan wannan ba akan madadinmu masu kiwon lafiyan dan adam ta fanni gargajiya da al'adunmu da muka gada domin a al'adunmu shi allurar rigakafin nan baya nan a cikin irin namu kundin da magabata suka bar mana da muka gada to ba irin waɗannan alluran kaga ba zan iya kawo wani bayani a kai ba
to me ya kamata a ce mutum ya yi domin kare kansa ga kama da wannan cuta ta coronavirus idan dai har bai yi alluran rigakafi ba
yawwa malam Muhammadu Awal shine muke gargadi ga yan adam domin su majalisan dinkin duniya abin da ya razana mu kuma ya tsorata mu yayin da wannan annoban coronavirus ya bayyanu sun nuna cewa ƙasan Afrika dai zai zama makabarta har dai a rasa ma inda za binne dan adam to yanzu sai muka tashi tsaye muka duba irin namu kundin magunguna da magabata suka bar mana da muka gada yanda suka yi suka kare kansu da annoba domin wannan ba farkon annoban da ya faru bane a duniya to shine muka saka waɗannan asiren waɗannan mataki da magunguna sai Allah kuma ya sa wannan annoban din ba ta shafe mu yanda su waɗannan suka yi tunani ba to mu abinda muke gargadi dai da akwai magungunan mu kaga kaman ta gargajin nan a rika tafasa ana sha kaman su abin nan ƴaƴan kuka a tafasa shi a rika shan shi a hada ma da zuma to duk waɗannan ina ƙara garkuwan dan adam to kaga garkuwa ya ƙaru kuma duk wani cutan da zai zo ta iska ne ta ruwa ne ta abinci ne to garkuwan dan adam wannan sunadarin za su kare dan adam da waɗannan irin annoban
amma ta bangaren masu amfani da harshen ingilishi Allah suke nema ballewa daga kasar jamhuriyar kamaru su kuma wani matashi mai suna malam shansu ga abin da ya faɗa mini game da wannan allurar ta rigakafin cutar coronavirus a bangaren su
to a gaskiya an samu cece kuce akan maganan wannan wato vaccine na cutar saukewar numfashi wato na corona nan da aka samu a gaskiya mutane sun samu ra'ayoyi daban-daban a inda kowa yake ganin cewa wannan abu ne wanda ake kokari a ga cewa an kawar da rayukan mutane misali ma Muhammadu musamman ma mutanen mu na nahiyar Afirka to a gaskiya abin bai samu karbuwa ba kamar yadda aka so ya samu karbuwa sabila da cece kuce da yake ta yawo a yanan gizo-gizo inda ake maganan cewa duk wanda ya yi wannan vaccine bayan shekara biyu zai mutu a duk wanda ya yi ana ganin cewa wajen na kamawa kama da yana kama abu karfe magneto yana rike jikin mutum a wasu sun yi magana a daga ka dauki abin da abubuwa nan da yawa da mutane suke ta magana suke ta yadawa to amma daga bayan nan dai mutane sun samu sun fito sun nuna kafuwan abin wanda manya-manya musamman ma muta wannan gefe namu inda aka zo har a masallatai aka zo masallacin juma'a aka kawo mutane suka zo suka ringa yi amma duk da haka ba kowa da kowa bane suka yi domin har yau har gobe kam wasu kamar rantsuwa suka yi in ba dai kama su za a yi da karfin cin tuwo ba ba su ga me zai saka a samu su wannan vaccine a jikinsu ba domin su ba su yadda ma da akwai wani corona ba wannan abu ne wanda nasara ya kekero shi domin a gane cewa an halakar da mutane to amma kuma wasu kuma sun dauki abin hannu biyu sun je sun yi sun kai iyalinsu sun je sun yi kuma sun ba da shawaran cewa mutane da yawa su je su yi to gaskiya zan iya ce dai abin da ya rabu gida biyu hankali ya rabu gida biyu inda wannan nan suna ce ayi wasu na cewa ba ruwansu wasu kuma suna ce kowa ga dama je yayi inda wani nanan na gani yau ya yada a safin shi na Facebook wanda shi shugaba ne na harkan aware inda yake cewa mu yana kiran mutane wato su anglophone kowa ya je ya samu yayi wannan abin to alhamdulillah a zamu iya cewa yanda abubuwan suke tafiya amma sanin gaibu she lillahi
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni
wasanni a takaice
hukumar kwallon kafan nahiyar Afirka ta kuro kwamiti ta musamman domin ganewa idanuwansu kan irin yadda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take kokari wata gagaya wajen kammala matsugunan da bakin da za su ziyarci kasar a yayin da za a gudanar da kofin nahiyar Afirka a kasar jamhuriyar Kamaru wanda za a tsunar da su musamman kamar otar-otar a shekarar baɗi sai dai kasar ta jamhuriyar Kamaru ta yi kokari wajen ganin cewa ta kammala aikinta na filayen kwallon kafa da kuma manyan hanyoyin kasar haka aka mai da hankali akan su da kuma inganta hanyoyin sadarwa na internet daga cikin ababen da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta sanya a gabanta. Malam Zakari mai sanya idanu ne kan al'amuran wasanni a kasar ta jamhuriyar Kamaru ga abinda ya ce.
Idan ka duba shi wannan babban filin wasan na Japoman nan ko kuma na Olembe da ake cewa da akwai hotel da ke cikin wannan katafarin filin, da akwai hotel mai wato lunguna 95 idan ba yin kuskure ba, to wa'annan lungunan kuma yanzu haka da ana kan kammala ayyukansu. Yawa, wannan shine abin da zan iya gaya maka, kuma Kamaru na shirye tsaf domin karɓar wannan bakon, sai dai ikon Allah ne zai iya sa hana wato a sake karɓawa kasar Kamaru wannan gasar.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Jami'ai a kudancin kasar Jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da mummunan ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane 100, yayin da sama da mutane 1,000 suka ɓace. Mai magana da ma'aikatar kula da yanayi na Jamus, Andris Frederick, ya shaidawa gidan talabijin ɗin CNN cewa wasu yankuna ba mu taɓa ganin irin wannan ruwan sama da yawa ba a cikin shekaru 100. Miliyoyin yara ba su samu allurar rigakafin da ya kamata su samu ba a shekarar da ta gabata, yayin da duniya take neman kawo ƙarshen ɓarkewar COVID-19 wanda ya bar yara cikin haɗarin saurin kamuwa da cututtuka da za a iya rigakafinsu kamar cutar shan inna da kuma ƙyanda. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa ta baya-bayan nan cewa kananan yara miliyan 23 suka rasa allurar rigakafin da ya kamata su samu ta hanyar ayyukan rigakafin na yau da kullum a 2020. A yau Juma'a, jami'ai Afghanistan sun ce an kashe wani ɗan jarida da ya lashe lambar yabo ta duniya daga India, yayin faɗan da aka fafata kafin wayewar gari a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. Dani Siddiqui ɗan jarida ne mai ɗaukan hoto na kamfanin dillancin labarai na Reuters da ya lashe kyautar Pulitzer, yana ɗauko rahoton fafatawa tsakanin dakarun gwamfin Afghanistan da mayakan Taliban a gundumar Spin Boldak da ya faɗa hannun masu tayar da ƙayar baya a farkon wannan makon. Wasu 'yan ƙasar Colombia da 'yan sandan ƙasar Haiti suka tsare dangane da kisan gillar shugaban ƙasar Jovenel Moise, sun halarci shirye-shirye na horo da karatu na sojojin Amurka, kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya tabbatar a cikin wata sanarwa da aka aika wa BOA. Bayanin ya fito ne yayin da ake nazarin rumbunan adana bayanan horaswa. Lieutenant Colonel Ken Hoffman ya faɗa ba tare da bayyana lokaci da kuma wurin da aka yi horon ba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniya, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake maku fatan alheri.